من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة وانا يمتشي نران الشابكي ga watan Ramadan a wannan shekara ta hijira ta 1438 wadda ta yi daidai da ranar 12 ga watan 6 shekara ta 2017 ta miladiya yau insha Allah za mu yi wani sabon darasin a cikin karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani da muke yi a wannan masallaci mai albarka na Al-Furqan a cikin wannan wata mai albarka watan falala watan Ramadan wannan muna yi tafsirin a cikin mun kawo suratul Isra yau insha Allah za mu tashi aya ta 9 akwai jiya tambayoyin da na ware tambayoyi biyu na jiya wanda ba a saba me yasa ba a kawo su tambaya ta farko wannan yace ni ne nayi noma na samu buhu 10 to yaya zan bayar da zakka eh wannan akwai tafsil na farko buhun wane iri ne idan buhu ne wanda yake mai kwano 40 kuma kwanan irin na bogaji wato sa'i 40 kaga ka samu kwano 400 kenan buhu 10 kwano 400 to kuma nisabin da ake wato ba duk girbin da kai ne Allah yake sa masa zakka ba sai kai girbi wanda ya nuna kan cewa ka samu wadata shine ka samu khamsatu awsuq khamsatu wusqi 5 shine sa'i 300 kwano na bogaji 300 saboda haka dai daga dukkan alamu wannan indai irin buhun da yadda ake nufi a wannan ringiza wannan katon buhun mai kwano 40 kaga wannan ya kai nisabi to in ya kai nisabi tafsili na biyu shine sai a duba wani irin noma ta yi idan noman damuna ne wanda Allah ne yake baka ruwan ba da wani kokarinka ba sai dai kawai za ka yi noma ne to wannan za ka bada kashi 1 cikin 10 sai ka bada buhu 1 kenan buhu 1 zaka bayar a cikin wannan buhu 10 da ka samu kaga ni abinda Allah yake nema daga wajenka 10% amma sai kaga wani lokaci mutun yana rowa idan noman damuna ne kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Umar ibn Umar timanus suqiya bil matar al ushr wa ma suqiya bin nadhi nisf al ushr to shine ɗaya tafsilin idan noman rani ne noman da kake yin ban ruwa da kanka in ma da wato ɗebowa daga guga daga cikin wato korama da take wucewa ko kuma noman famfo ka sa famfo ka rinka zuƙo ruwa kana ban ruwa noman da yake kai yake ban ruwan kai ne kai kokari kai to nisful ushr wato rabin ushri shine kashi 1 cikin 20 sai ka bada rabin buhu kenan rabin buhu zaka bayar an fahimta wannan shine tafsilin zakka idan noman damuna ne ka bada ushur idan noman rani ne idan noman ban ruwa ne wanda kai ne kai ban ruwan zaka bada nisful ushur wato rabin ushuri shine kashi 1 cikin 20 na'am yawa wanda suke diddami 10 su fitar da dami 1 idan damin ya kai nisabi shikenan yayi domin idan mutum ya riga ya girbe abinda ya girbe a daure kamar yanda ake mashi dawa ko gero ko wani dami a daure shi idan aka yi kardado aka ga kan cewa wannan damin idan aka hada shi ga baki daya ya kai nisabi ya kai wusuki 5 wato ya kai kwano 300 to za a iya ganin idan kana da dami 100 sai ka fitar da dami 10 in yaso sai ka wanda ka bashi dami 10 din ka bashi sai ya je in sayarwa zai yi idan ci zai yi idan caka zai yi idan tumu zai ci duk yadda zai yi ka fitar da haƙƙin Allah na'am wannan yace Allah ya ƙara malam imani da tsoron Allah amin shin macen da take ta kaba wa'in halaye za ta luzumtarwa kanta kuma ya halatta ta je makaranta ko tafsir a matan da take yin takaba za ta nazinci zama a gidan da mijinta ya mutu ya batta sai dai idan bai bar idan gidan ba mallakarsa bane ko kuma
gidan haya ne kuma kudin hayan ya kare kuma an rasa wanda zasu dauki nauyin biyan hayan to anan wajen sai magada sai su samu waɗanda suke su ne waliyan shi asibai na shi mijin sai su samu mata inda zata zauna ta ƙara sa takaba wajibi ne ta zauna a gidan da mijinta ya barta mata Allah madaukakin sarki yace walladine yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj ghayra ikhraj inna ya nuna kan cewar wato ba a fitar da su daga gidan ba kuma kamar yadda Allah ta'ala yace la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana kada ku fitar da su daga dakunan su kuma kada su fita su kansu sai dai in sun zo da alfasha wanda take bayyananna ma'anar alfasha idan ana jin tsoron zaman su za su keta iyakokin Allah kamar idaya za ta rinka za a yi ta rigima da ita tana zagi ana zaginta to anan wajen za a iya canza mata wajen zama amma in ba da wannan asali shine za ta zauna a gidan da take yi ba za ta fita ba sai idan fitar ta larura ce fitar ta larura shine kamar ta rashin lafiya za ta je ta neman rashin lafiya haka zalika idan fitar ta bukata ce haja domin kamar yadda ya zo a hadisin Furai'a a cikin Al-Muwatta ta Imam Malik hadisin Abu Sa'id al-Khudri Furai'a mijinta ya mutu ya batta sai ta fita ta je za ta girbe dabinanta sai mutanen ƴan uwan mijin suka kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haƙƙin miji ne a yi masa wannan takabar suka ce ga matar ɗan uwan mu tana cikin takaba wato ajali bai kai ba gashi ta fita ta je lambunta tana girbe dabinanta annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa aka kira ta sai ta ce ya rasulullah dukiya ta ce ban da wanda zai taimaka mun ya kula da ita in na barta za ta halaka za ta lalace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi a gare ki kyautata dukiyarki to a bisa wannan malamai suka ce idan fitar dan haja ce tunda wannan za a dauke shi a matsayin haja tunda haja wadda ta kusa da larura tunda tsari dukiya ne to idan mace tana da bukata wadda take na tsare dukiyarta ko kuma tsare abin da yake maslaha ce na dole sai ita ce za ta iya yi kamar karatu idan ba a bata damar tancewar ba za ta iya ajje karatun ba kuma ya zamanto akwai cutarwa a gare ta idan bata je ta yi karatun ba haka zalika idan wajen aiki ba su bata sauki ba wanda yake idan bata idan ta daina zuwa aikin zai kai su sallame ta daga aikin ta gabaki daya ta rasa wannan sana'ar to ita wannan za a iya kiyasi akan hadisin Furai'a kamar yadda malamai suka yi fatawa da shi kan cewa za ta iya fita amma ta kayyade kanta da mahallin haja saboda ka'idar da malamai suke cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ita larura ana iyakance ta ne da gwargwadanta ma'ana in ta fita abinda za ta yi kenan kawai ta je wajen aikin ta koma ba in ta je ta ce za ta fita ta je biye biye gaishe gaishe dubiya da zuwa karbo wannan zuwa karbo waccan zuwa kasuwa zuwa shopping da sauransu duk ba za ta yi wannan ba saboda haka fita sai in ta larura ce ko ta haja bukata wadda take kusa da larura shine za ta yi haka zalika ba za ta yi ado ba ba za ta yi ado ba ba za ta sa kayan ado ba ado ko na jiki ko na tufa dan haka ba za ta sa kwalli ba za ta yi gyaran gashi ba ba za ta yi kunshi ba ba za ta rinka shafa hoda ba za ta rinka fesa turare ba amma ba wai yana nufin ta zauna tana doyi tana wari ba za ta iya sanya abin da zai kawo mata da warin jiki wanda ita kanta ba za ta so ta ji jikinta yana wari ba kamar irin turaren da ake sawa na jiki deodorant din nan babu laifi za ta iya sawa haka zalika in wanka za ta yi kace wanka da turare wanda yake da sabulu wanda yake mai kanshi za ta iya wanka da irin sabulu wanda yake kamar irin su Dettol irin su sabulun salo dudu osun din nan irin su na'am ban ji ba ina talla oh dan na ce dudu osun to ba talla nake ba bayanin hukunci nake misali nake waɗannan su ne daga cikin hukuncen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanya tozali ya hana shi ga mai yin takaba hatta ko da dan magani ne wanda ya nuna kan cewa sai dai ta nemi wani maganin idan magani zai zamanto cewar ta sanya abin da yake tare da maganin akwai ado a gare shi, wannan hadisin ya nuna ba za ta yi ba, ba za ta yi wannan maganin ba, sai dai ta nemi maganin da yake babu ado a cikinsa. Duk wani abu na ado ba za ta yi ba, saboda kiyaye haƙƙin, akwai haƙƙin Allah, akwai haƙƙin mijin. Sannan wannan yace malam musulunci ya kasafta musu, ya kasafta musu kiwon doki gida, ya kasafta kiwon doki gida uku. Waɗannan abubuwa ne, kiwon shine akwai wanda yake kiwon doki wanda yake sutura ne a gare shi, akwai wanda yake lada ne a gare shi, akwai wanda yake laifi ne a gare shi. Wanda yake lada ne a gare shi wanda ya daure shi domin taimakon addinin Allah, da jefa razani a cikin makiya addinin Allah, wato yayi tanadi, ya tanade shi domin ya taimaki addinin Allah, ya haushi domin ya yaki fi sabilillah, ko dan ya gudu ya tsira da addinin sa fi sabilillah. Wannan shine wanda ajiye shi yake lada a gare shi. Idan yayi abinda duk ya ci ko ya sha, za a rubuta masa sadaka. Haka zalika idan yayi gudu, in yayi sukuwa, duk abinda ya, duk gumin da yayi, duk adadin gumin da yayi, za a bashi adadin wannan gumin, za a rubuta masa lada da duk dugun gumi wanda yake yayi. Haka zalika bayan gidansa da bawalinsa, idan yayi duk sadaka, Allah zai rubuta masa. Na biyu shine wanda ya ajiye shi sitira, ma'ana ya ajiye shi sitira dan ya tsare mutuncinsa, ya kare kansa daga bukata, yanda ba zai je yayi tambaya ba, ko ya je yana roƙo kan a taimaka masa, wato yana da abin da yake nasa ba tare da ya bukatu ya zuwa ga roƙo da tambaya wajen wani ba, ko wani neman aro. To wannan sitira ne a gare shi. Sannan na uku shine wanda ya ajiye shi domin takama da alfahari, da nuna isa, da kuma yaki da addinin musulunci. Yaki da addinin musulunci, wato domin ya yaki musulmi, ya yaki addinin musulunci, ya yi amfani da dokin domin rusa addinin musulunci. To wannan rike shi shine laifi a gare shi. Wannan shine tafsilin kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira a cikin Sahihain.
Na'am.
Idan sun sanya shi, sun yi shi da su kuwa dan su gina jikinsu, don su samu karfi, domin ya zamanto kan cewa yadda za su iya kare kansu, su kare addini, don su samu lafiyar jikinsu, to wannan babu laifi a kansa. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da damar a yi sukuwa a kan dawaki, a yi sukuwa a kan raƙumi, sannan a yi tsere a kan raƙumi, ko a kan doki, ko wajen harbi. Duk tanadi ne na inganta jiki, na ƙarfafa jiki. Saboda haka babu laifi idan wanda ya ajiye shi ne don wannan. Wallahu ta'ala a'lam. Sukuwa ta neman kuɗi, to ai sukuwar ita kanta, sukuwa ta neman kuɗi, in ba ta tashi ba ce ta halatta, ita ma ta halatta, tunda duk ya tashi ga cikin la sabqa illa fi talat illa fi khufin aw khatirin aw nasl, duk ta shiga ciki, idan dai ba ta tashi ba ce. Mecece sukuwar da ake ta neman kuɗi? Shine wanda wani zai sanya kyautar, duk wanda ya ci za a bashi kyautar. Amma ta caci shine ka sanya, wani ma ya sanya, wanda ya ci ya kwashe. Kaga wanda zai samu ne idan ɗayan ya rasa. To wannan ita ce caca, wannan bata halatta ba. Na'am. Wa'azin maguzawa? Wai amfani da mota, wai ai tsere a cikin mota? Wai ka aje mota domin jihadi, domin zuwa wa'azin maguzawa? To ai dama wannan ai al-asli yana tare, yana cikin asali ai. Shi doki saboda abinda ya zo ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhailu li salasa, doki na mutum uku ne, saboda wannan tafsilin yake bukata. Amma sauran abubuwan hawa ai suna cikin babin asalinsu na halacci. Kamar yadda aka ce ruwan zamzam yana kosarwa, zan iya daukar kamar sati ina shansa ba tare da na ci abinci ba, saboda neman waraka. In ba za ka halakar da kanka ba sai kai mana. Ai, kun san akwai wannan, akwai abin da ake yi, akwai masu ilimin idan likita ne ya sa ka kai wannan sai kai amma kar ka je kai abin da zaka halaka kai karkashin koyarwar likita akwai abin da suke cewa detoxification ko eh wanda yake mutum zai hana kansa cin abinci sai kawai ya rinka shan ruwa da kankana kawai ko kuma ruwa da ruwan lemon apple tsawon kwana uku ko tsawon kwanaki ne da suka gaya masa dan lafiyar jiki dan ya dan wato kamar ya wanke jikinsa daga dukkan guba da suke jiki in mutum yayi haka daga shawaran likita babu laifi amma dai ya tuna dai cewa Allah ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum kada mutum ya je ya kashe kansa na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة
نعم الله يقول إن هذا القرآن للي حقيقة وانا القرآن يهدي للتي هي أقوى ينا شرير وكما واتو ينا شرير وينزو دكما ننقبا واتو شرير وايكي للتي هي أقوى يزوى أبدا تتشي مفي دي دي مفي ميكي واه ويبشر المؤمنين كما ينايم بشارة جمومني الذين يعملون الصالحات وأنهم وأند سكي أيك تأيك نجري كاواوا أن لهم أجرا كبيرا شو ولداني جرما يتبذ وتمتبتني أجريش وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة كما ينافرن ينايم بشارة جمومني شو وأند بس إيماني دران اللهيرة a'atadna lahum azaban alima mun tanadan musu azaba mai radadi wannan Allah madaukakin sarki yayin da ya ambaci cewar wa atina musal kitaba waja'alnahu hudan libani isra'il mun ba mu annabi musa littafi kuma mun sanya shi shari'a ga bani isra'il sai Allah ya ce to wannan alqur'anin yana shiryarwa ga hanya da take ita ce mafi daidai dan kar ku ji cewar an bude da yaban littafin da Allah ya ba mu annabi Musa da al'umar da suke da wannan littafin cewa shiriya ne a gare su Allah ya sanya shi shiriya a gare su kuma sananne ne cewar Yahudawa a zamanin da Allah ya saukar da Al-Qur'ani ana ganin su sune zababbun al'uma waɗanda suke kan shiriya da suke da littafi da Allah ya saukar saboda haka sune ma'abuta ilimi sune ma'abuta mirasin annabawa ma'abuta gadan annabawa waɗanda suke tinkaho akan sauran al'umomi kan cewa su suna tafiya ne akan haske daga Allah daga mahalicci shine littafi da ya ba su wanda suke alfahari da shi akan sauran al'umomi to Allah ya nuna yace to wannan al'umar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ma al'uma ce wanda take Allah ya bata littafi kuma littafin da Allah ya bata wato yana shiryarwa ga hanyar da take tafi ma ta Yahudawa daidai tafi ta Yahudawa miƙewa shi yasa sai Allah madaukakin sarki bai faɗi abin da ya sifanta shi da cewar mafi daidai ba sai ya shafi domin ma'ana guda biyu ma'ana ta farko wato ka dauka abu ne wanda yake mai girman gaske da yafi karfin ma a ambace shi ma'ana ta biyu duk wani abu na alkhairi da kake surantawa zai iya zamantowa shine man'uti shine mausufin wato Allah wannan alqur'ani yana shiryarwa ga hanya wanda take ita ce tafi miƙewa yana shiryarwa ga addini wanda yake yi shine yafi miƙewa yana shiryarwa ga tsari wanda shine yafi miƙewa yana shiryarwa ga aqida wanda ita ce tafi miƙewa yana shiryarwa ga ibada wanda ita ce tafi daidai ga mu'amala ita ce tafi daidai kowanne abu da zaka suranta na daidai na gaskiya to alqur'ani yana shiryarwa ga abin da ke shine mafi daidai shine fa'idar shafi al-man'ut din da yake kuma uslubi ne na larabci idan ka wato idan abu wanda yake an san shi ba sai ka ambace shi ba, zaka iya ambatan sifarsa ba tare da ka ambace abun ba, ba tare da ka ambace abun ba. Kamar ka ce wato ai zan dora ka a batotar, ka san an san kana nufin hanya kenan, ba sai ka faɗi hanyar ba. Ko kuma zan sa ka a miƙaƙƙiya, ka san abin da ake nufi hanya ce. Shine Ibn Malik yake cewa wa ma minal man'uti wan na'ti uqil yajuzu hadfuhu wa fi an'ati yaqil. Abin da yake man'ut ko na'at wanda yake an gane shi an fahimce shi yana ana iya shafe shi, amma a wajen na'at sifar ya zama to an shafe ta ba ambace ta ba, wannan kadan ne. Akwai shawahid ɗinsa a cikin Al-Qur'ani masu akwai shawahid na kowanne daga ciki, wannan shahidi ne na shafe man'ut a kawo an'at aka wato shi lillati hiya aqwam shine na'at din, amma mecece wanda wato allati hiya aqwam shine na'at din jumlar al-mawsul was-sila shine na'at din da ya sifanta abinda aka shafe. Menene abinda yake shine mafi daidai? Zaka iya kaddara shi da duk wani abu da kake iya surantawa na abinda al-Qur'ani ya kunsa. So da haka zaka iya cewar Al-Qur'ani yana shiryarwa ga addini mafi daidai, yana shiryarwa ga hanya ta farki mafi daidai, ga shari'a mafi daidai. To an karfafa wannan ma'ana domin waɗanda suke shakka akan Al-Qur'ani ay musu raddi, wanda ya hada da mushrikai da suke cewar ba ai koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai ba. To bayan an yi musu raddi da cewa man anzalal kitaban ladhi ja'a bihi Musa hudan linnas, waye saukar da littafin da Musa ya zo da shi mai shiryarwa ga yahudu sune annas, anan aka bude da cewar wa atina Musa alkitaba, an ba mu annabi Musa littafi, kaga raddi ne wannan a gare su. To Al-Qur'ani shi ma haka ya zo shiriya ga su waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka su ma sun bujerin gwanan ahlul kitab, sun tashi daga boba, sun tashi daga ummiyai marasa sanin littafin Allah, sun zamanto malamai, domin ahlul kitabi a wancan zamani su ne malamai. Shi yasa ne ma aka bude da bada ilimin da Larabawa ba su san shi ba. Labarin su waye bani Isra'il, wannan kisar wa qabaina ila bani Isra'ila fil kitabi, wannan bayanin wani ilimi ne da aka ba mu al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a wancan zamanin Larabawa ba su san shi ba. Ko a wannan zamanin nawa ne suke da wannan ilimi? Yanzu watakila a yanzu wannan zamanin mutane nawa ne suke da ilimin tarihin Yahudawa da irin abin da ya samu a gare su, da kuma fa'idar da ke cikin wannan tarihi, da darussan da ke cikin wannan tarihi, wanda shine dalilin kawo tarihi a cikin Al-Qur'ani don a samu fa'ida da darussa. To ma'ana ta ɗaya kenan, raddi ga mushrikai da kuma raddi ga ahlul kitab da suke ganin kan cewa su ne zababbun Allah. Allah ya ba su littafi wanda yake shiriya, ba a ba ma sauran mutane ba. Suna kiran sauran mutane goyim, suna kiran sauran mutane ummiyin. Laysa lana dalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyin sabil. Suna ce ma sauran mutane wanda ba yahudu ba ummiyai marasa sani. To yanzu ga al'umma wanda yake Allah ya ba ta sani, an ba su littafi yahdi lillati hiya aqwam, littafin da yake shiryarwa ga hanya da tafuta su miƙewa, tafuta su shiriya. Raddi ne gare su. Ma'ana ta biyu wajen taukidi shine wannan, shi yasa aka ce inna hadal qur'an, akai taukidi, domin a larabci in akai taukidi ana yin taukidi ne dan ai inkari ko dan a bayyana muhimmancin abu. To yin inkari ga mushrikai da kuma ga ahlul kitab masu karyata al-qur'ani, bayyana muhimmancin fuska ta biyu ta karfafa wannan hukuncin da aka ce inna hadal qur'an, lalle wannan al-qur'ani, aka karfafa maganar dan a himmatu a dauki muhimmancin sa. Suwa ake kira su dauki muhimmancin maganar? Muminai, musulmi. Kusancewar al-qur'anin nan yana shiryarwa ga hanya da take ita ce mafi miƙewa. So da kada ku nemi shiriya a wajen wani abu, kada ku tozarta abinda Allah ya darashta. Wannan yana daga cikin tahdithul qur'an bil qur'anil qur'an, al-qur'ani yana zance akan kansa. Wato kusan matsayin wannan al-qur'ani, idan duk wata shiriya da ake da ita, to al-qur'ani yana shiryarwa ga shiriyar da ta fita. Malamai sun yi bayani cewa ce fuska al-qur'ani yake shiryarwa lillati hiya aqwam ta hanyar buga misalai, wanda yake idan aka bi daga cikin misalan da suka kawo suka dauki sha'anin tauhidi yanda alqur'ani ya shiryar da al'umma ya zuwa ga tauhidi da babu kamarsa tauhidi wanda yake na asalin dabi'a wanda an dasa shi a cikin halittar kowa shine tauhidin rububiyya wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah wannan Allah ya sa shi a cikin tsananin halitta wanda duk yawanci ayoyin nan wato Allah madaukakin sarki yana zuwa ne yana kawo su da sigar tambaya tambayar da Allah yake cewa ba haka bane wanda amsar istifamu taqriri ne za a ce haka ne waye halicci ul man yarzuqukum minas samawa minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله كace musu wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa wane ne yake da iko akan ji da gani waye yake fitar da matacce daga rayayye ya fitar da rayayye daga matacce waye yake jujjuya al'amari za su ce maka Allah faqul afala tattaqun to sai azo in dai hakunci Allah ne to dan me ba za ku ji tsoro ba ku bauta ma Allah shi kadai dukkan istifamul inkari da istifam din da ake istifam taqriri ne qul man rabbus samawati wal ardi qul man rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim sayquluna lillah qul afala tadhakkaru kaga kowanne istifam ne idza a ce wane ne ubangijin sama da kasa wane ne mahaliccin sama da kasa wane ne yake mallakar kasa haka za a fada ba Allah bane za su ce Allah ne to shine istifham taqriri to idan ku Allah ne dan me ba za ku bauta masa ba dan me za ku daidaita shi da wani to wannan bayani abinda alqur'ani kusan sulusun sa ya kunsa kenan bayanin tauhidi saboda haka bayanin tabbatar da kadaituwar Allah babu kamar alqur'ani sannan aka zo wajen ibada babu kamar ibadar da alqur'ani ya zo da ita ibada wadda take babu zafafawa babu kuma wato sassauci babu zafafawa irin na Yahudawa irin na Nasara babu sassauci irin na Yahudawa tsakatsaki ba a ce karka yi aure ba karka ci mai dadi karka azabtar da kanka in tuba za ka yi kai istighfari ka tuba a cikin zuciyarka ka ce ma Allah ba za ka sake ba ka koma gare shi ba sai ka kashe kanka ba ba sai ka kai ma kanka azaba ba idan najasa ce za ka yi tsarki ka kawar da ita da ruwa in babu ruwa ka kawar da ita da ƙasa in babu ƙasa ma ka kawar da ita da gogewa saɓanin wanda aka ce sai dai ka yanke wajen in mace ce tana haila ba a ce ka babu komai ka yi duk abin da ka so da ita ba kamar yadda Nasara suke faɗa ba kuma a tsananta kamar yadda Yahudawa suka tsananta ba mace in tana haila ɗakin da take ciki ma ba wanda zai shiga iyakacin wannan kwanakin na hailarta ba wanda zai shiga ɗakin ballantana a ci abincinta ballantana a zauna tare da ita ballantana a taɓa zanin da take ɗaure jikinta da shi duk ba a yi a shari'ar Yahudanci Allah sai ya kawo hukunci tsakatsaki fa atazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahunna har Yahudawa suka ce wannan duk abin da muka yi so yake ya saba mana duk wani abu na shari'ar mu sai ya saba mana to shiriyar annabi sallallahu alaihi wato in kace zaka bi wannan istiqra wannan shine abin da ake ce ma al-istiqra ka bi juz'iyya daya bayan daya ka faro tun daga aqida ka tike hayya zuwa ga al'ada wato bayan aqida ka dauki ibada ka dauki mu'amala sannan ka dauki al'adabu shar'iyya al'adab yanda ake yin abubuwa na ladubi tun daga ladubban ayyukan zuci har na abubuwan da ake fada har na ayyukan gabobi ka bi su daya bayan daya shine ake ce ma al-istiqra zaka ga abin da zai nuna maka shine tafsirin wannan aya inna hada alqur'ana yati lillati yahdi lillati hiya aqwa in ka bi wannan dai bayan dai abin da zaka gani kenan shi yasa kamar yadda waccan ayar ta suratul nahl inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ta zaman to mai gamewa haka wannan aya ma take mai gamewa to babu wanda yake ya isa irin wannan gwaninta sai Allah jalla wa ala da manzansa ya zamanto an kawo magana mai lafazi kadan amma mai tarin ma'ana da yawa to abu ɗaya kenan na musanin muhimmancin alqur'ani yana shiryarwa ga hanya da take ita ce tafke mafi miƙewa wa yubashshirul mu'minin kuma yana yin bishara ga mu'minai waɗanda suka yi aiki nagari wanda ya nuna a cikin wannan ayar cewar babu imani sai da aiki. Idan mutum yayi imani bai aiki ba, to wannan aiki, wannan imanin nasa yankakke ne, ba zai sadar da shi ga muradinsa ba. Kamar yanda yake babu aiki sai da imani, idan mutum yace yana ta aiki amma ba shi da imani, to wannan aikin da yake ba shi da asasi, an share masa foundation ɗinsa, ba shi da foundation, dan haka ba zai iya, ba zai, dan haka ba zai tashi ba. Duk abin da ba shi da asasi ba zai miƙe ba, faduwa zai. To wannan ya nuna a cikin wannan cewar daga cikin manhajin Alkur'ani wanda yake shine aqwamu dinnan, mafi daidaita, wato sai an hada imani da aiki. To wanda suka hada wannan, Allah ya ne musu bishara cewar suna da lada mai girma. Wannan lada mai girma da Allah ya ambata mu mu'minai, da Allah ya ambata mu mu'minai bai takaita ga ladan lahira ba tun a nan duniya. Saboda haka a cikin wannan akwai tamfisi, akwai wato huce kwantar da hankali, dan kada musulmi su ji abin da ya faru ga bani Isra'il wanda Allah ya ba su shiriya, amma ga abin da ya faru gare su, suka yi barna a bayan ƙasa, manya-manyan barna har guda biyu da Allah ya musu ukuba a kai. To kada su ɗauka cewar su ma wato irin wannan za ta same su, sai aka nuna musu kan cewar in dai sun haɗa sifar imani da aiki, wannan ba zai same su ba. Allah zai ba su lada mai yawa, zai ba su lada mai girma tun a nan duniya. To kuma ya dace ya zamanto bishara, saboda a lokacin nan musulmi suna ƙarƙashin wato cizgunawar mushrikai wanda suke musu ukuba akan sun yi imani. Saboda haka an ba su bishara, bisharar da take nuna musu cewa nan gaba Allah madaukakin sarki zai ba su lada mai girma tun a nan duniya, sannan kuma ga lahira. Sannan daga cikin bisharar da ya musu cewa waɗanda ba sa imani da lahira, suka ƙaryata lahira, ba su da akwai rayuwa bayan duniya ba, babu wanda suke cewa babu hisabi, rayuwar ta nan duniya ce kawai, cewa su kuma azaba ne ta tabbata a gare su. Ita ma wannan bishara ce, domin a yi ma musulmi bishara kan cewa maƙiyansu azaba za a yi musu, wannan faranta rai ne wanda zai nuna musu kada su rudu da abinda maƙiyansu suke a kai na izza da girma da wadaƙa da suke yi a cikin duniya, kada wannan ya tsone musu ido. An musu albishir kan cewa azaba mai raɗaɗi tana ga waɗannan mushrikai, matsawar da sun tabbata akan wannan sifar tasu ta rashin imani da ranar lahira. Kuma kun ga a cikin wannan sai aka rataya sifar abinda ake bishara da shi da sifa ba da aini ba, ba a cewa wani lada ya tabbata a gare shi, ko wani azaba ta tabbata a gare shi, a'a, wannan hukunci yana da sifa, domin baka san abinda kowa Allah ya shirya masa ba. Wanda yake kafiri yanzu gobe zai iya zamantowa mumini, wanda yake mumini yanzu gobe zai iya zamantowa kafiri. Kuma Allah ya rataya abin, ya rataya hukunci ne da sifar imani ko sifar kafirci. Dan haka kofar ba a wato kofar musulunci a buɗe take, duk kowa zai iya shiga, kowane irin jinsi ne, ko mace ko namiji, ko Bahaushe ko Bayarabe ko Iyamuri ko Balarabe ko Bafarisi, kowane irin jinsi ne zai iya shiga, ko fari ko baki. Ba an ce hukuncin ya keɓanta da wani jinsi ba ne koma bayan wani jinsi, wannan yana daga cikin adalcin Alkur'ani. To sannan a cikin sifar bishara akwai ishara gare mu cewar Alkur'ani littafi ne mai bada albishir. Don haka yayin da mutum ya shiga cikin tsanani da matsi, idan kana so ka samu yayewa, ka samu sayayawa, to ka lizimci Alkur'ani sai ya baka bishara. Mutane da dama da suka shiga cikin kunci sun yi bayanin irin yadda suka samu yayewa da sauki ta hanyar lizimtar Alkur'ani. Idan kana cikin matsi, kana cikin talauci, kana cikin fatara, kana cikin kurkuku, kana cikin rinjaye, makiyasin yi rinjaye a kanka, kana cikin mahasada, duk wani abu wanda yake na cizgunawa, to abinda zai baka bishara shine Alkur'ani, domin sifarsa ne yana yi a zamanin da aka saukar, kuma aka kawo shi da sigar fi'ilul mudhari wanda yake nuna alat tajaddud wal istimrar, ko yaushe haka yake. Yau idan yayi maka bishara, in ka sake zuwa wajensa gobe, gobe ma wata bishara zai maka, in ka zo jibi wata bishara zai maka, shine ma'anar wayubashir, yana yi a jiddadin, wato a haka yake. Saboda haka a cikin wannan kuma ku lura jumlar an karfafa ta da inna, dan a himmatu, dan a nuna muhimmancin ta. Saboda haka a cikin wannan ƙara tabbatar mana da imaninmu ne da Alƙur'ani da kuma yin nasiha a gare mu cewa Alƙur'ani mai nasiha ne a gare mu, don haka mu yi nasiha gare shi domin shi Alƙur'ani yana nufin alkhairi a gare mu. Na'am.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
نعم. الله يجي ويدعو الإنسان بالشر متون ينعين الدعاء بالشر akan kansa ko akan dukiyarsa ko akan iyalinsa yayin da ya fushi ko yayin da ya raki ya rasa abin da yake da yake jin dadi a rayuwarsa, sai ka ji yana yi ma kansa addu'a da mummuna. Du'a'ahu bil khair, irin yadda yake ma kansa addu'a da alkhairi, kamar yanda yake addu'ar neman alkhairi, haka in ransa ya baci ko ya fushi ko ya gaza, sai ka ji ya so yi ma kansa mummunan addu'a. Wa kana al-insanu ajula, mutum ya kasance mai garaje ne shi, wato a cikin al'amuransa yana da garaje, ba shi da hakuri da duban akibar al'amura, nan da nan yake son a yi ta ta kare yanzu, wanda ya nuna sifar mutum kan cewa mutum mai yawan jahilci ne, kamar yanda Allah ta'ala yake cewa wa kana Allah inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard innahu kana zaluman jahula, ya sifanta mutum da cewa innahu kana zaluman jahula, lalle shi mutum ya kasance mai yawan zalunci ne, mai yawan jahilci. To daga cikin jahilcin mutum shine wannan garajensa, domin garaje yana daga cikin jahilci, saboda garaje shine ba za ka tsaya ka duba al'amari ta kowace janibi ba, wanda yake wannan shine hankali, shine basira, shine rinjayen tunani. Wannan yana daga cikin bayyana ilimi da Allah ya bama wannan al'umma, wanda tana daga cikin abin da ya sanya Alkur'ani yake shiryarwa lillati hiya aqwa, shine Allah ya nuna ma, kamar yanda Allah ya bayyana ma wannan al'umma su waye bani Isra'il, suka zamanto malamai, wanda da Larabawa ba su da wannan ilimi, duniya ba su da wannan ilimi. Alkur'ani yana gina al'umma mai ilimi, daga cikin gina al'umma mai ilimi da yake yi shine a bayyana ma mutum menene asalinsa, menene ainihin menene, wane ne mutum, abinda ake cewa anthropology, wannan asasi ne na ilimin mutum, anthropology, sanin ilimin mutum, wane ne mutum. To Allah madaukakin sarki ya bayyana dabi'ar mutum a halinsa, cewar yayin da yake yi neman alkhairi haka yake yi, kamar yanda yake neman alkhairi haka yake yi ma kansa addu'an neman sharri, domin sau da yawa ma abinda mutum yake roka bai san ma cewa alheri ne ko sharri a gare shi ba, wani abu yana ganin sa alheri ne nan ko sharri ne a gare shi, amma ya dage yana roƙon wannan abun a kansa saboda bai sani ba. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa walau a cikin surati Yunus, walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair laqudhiya ilayhim ajaluhum, da Allah ya gaggauta wa mutane sharri yanda suke yin gagga irin yadda suke gaggawa alkhairi yazo a gare su yayin da suke neman sharrin ma yazo a gare su laqad ya ilaihim ajaluhum da Allah ya hukunta ajalin su a gare su idan mutun yayi fushi sai ka ji ya so matsinuwa musamman wannan yana daga cikin al'adar mata daga sun yi fushi ba abinda ba za su faɗa ba Allah ya tsine mu wannan yaro ba wuya mace ta faɗa haka ga ƴaƴanta ko dabba ko riga ko tufafi ko makamancin wannan to mutun yana da wannan to da Allah yana amsa irin wannan addu'ar da tuni masifa ta zo wa mutane yana daga cikin kuma wannan gaggawa da suke yi kamar yanda kafirai sukan yi addu'a kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ba mu hikayar su a cikin suratul anfal wa yattaru allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi adhabin alim inda Allah ya amsa addu'ar su da suke gaggawar musifar ta zo musu da al'amarin Allah ya hukunta shi to amma Allah baya mu'amala da jahilcin jahilai shi al'amarinsa a bisa tsarinsa yake kuma ba za ka ce za ka tunzura Allah ba ina Allah alhalim ne ba zai ce wai dan kana cewar a kawo mana to abinda suke faɗa kenan bari in nuna musu Allah baya da buƙatar ya nuna wannan saboda isarsa ta ishe shi baya buƙatar ya nuna ma wani isarsa idan baka ga isar Allah ba dubunnai miliyoyi dukkan halitta sun gani kai ne baka gani ba saboda haka Allah madaukakin sarki alhalim ne mai haƙuri wanda yake bisa sani dan haka ba zai yi gaggawa ba to amma mutum ba haka yake ba yana daga cikin addu'ar mutum ga sharri ya rinka roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi ya taimake shi wajen sabo ya taimake shi wajen ya saba Allah kamar wannan mawakin da Sheikh Al-Amin Shintidi wajen tafsirin wannan ayar ya kawo wanda yake cewa ya kwana yana dawafi ya kwana yana sallah addu'ar da yake yi shine wato ya wanda ya yayi bakin ciki ga Annabi Yusuf Allah ka hore mun wanda take cikin darbukar can wato wata fasika da yake so ya fasikanci da ita ya kwana yana sallah kuma yayi tawassuli kaji dan Allah toshewar basira da ya tashi tawassulin sai yayi tawassuli da wanda Allah ya tsirar da shi daga fadawa alfasha yace ya faridal hammi an Yusufa ya me yayewar bakin ciki daga Annabi Yusuf wai kaga Allah ya yi ma Annabi Yusuf baki yana nufin ya fitar da shi daga cikin kurkuku ya manta abinda Allah ya masa ya kare shi daga sharrin mazinaci mai son ta yi fasikanci da shi amma sai ya tawassuli da wannan sifar wai Allah ka hore mun ka bani iko ka sallada ni akan wanda take cikin dargukan nan to irin wannan shine mugunyar addu'a mutum ya rasa abinda zai roka sai ya roki saban Allah mutum yayi roƙe addu'a Allah ya taimake shi kan ya saba ma Allah to haka mutum yake dabi'ar sa kenan wayad ul mutum yana yin haka Allah ya faɗa da sigar fi'lul mudari cewa dabi'ar mutum ce yana yin haka yace wa kanal insanu ajula mutum mai yawan gaggawa ne shi yasa ba a son garaje al-ashaj abdul qais da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mutanen kabilar su kowa yana gaggawa ya je ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko da yazo sai ya ce a nuna masa inda zai je ya wanka aka nuna masa wani waje ya cire kayansa ya yi wanka ya sanya waɗansu kayan sababbi sannan ya je ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama duk da ake wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kallansa yake mutane suna ta zuwa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kiwonsa yana ta ganinsa yana lura da shi saboda wannan yana daga cikin wato rinjayen hankali da Allah ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai lura ne yana lura da abin da yake yi sai da yazo sai ya ce masa inna fika la haslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluhu yace kana da waɗansu ɗabi'u guda biyu da Allah da manzansa suke son waɗannan ɗabi'u sai ya ce waɗanne ne ya rasulullah yace alhilmu wal ana hankali mai rinjaye hankali da yake sanya ka baka gaggawa wal ana da sannu baka garaje sai ce ya rasulullah wannan ɗabi'a ce wanda Allah ne ya halicce ni akan su sai ce eh Allah ne ya halicce ka akan su sai ce to alhamdulillah da Allah ya bani ɗabi'ar da ya halicce ni akan ɗabi'a da yake so to wanda ya nuna kan cewar kenan ana son kada mutum ya rinka garaje a cikin al'amura kada mutum ya rinka garaje shi yasa aka nuna mana cewar garaje daga shaydan ne to ɗabi'ar mutum ce kuma yana daga cikin izar shaydan ne yake tura ka yake iza ka kamar yanda zaka ga wani kamar yanda zaka ji wato a wato tura ka ake kan wani abu haka shaydan yake maka
goma duk ta meye saboda shedan Allah ya bashi sai tsara a zuciyarka zai shiga zuciyarka ya maka waswasi ya gaya maka abubuwa ka zauna kana ta saka abubuwa kai ka dauka tunani ne basirarka kenan ku ga baki dai kana karanta littafin shedan ne shine yake ta fada karanta shi kawai kake shine yake azab shine yake sanya ka alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'udhuhum azza shine suna shushuta su kamar yanda kaga kake da kare yanda zaka shushuta shi ka sanya shi ya je yayyo maka farauta ka san akwai alama da zaka yi masa kana sakin sa zai tafi je ya kamo maka kurege ko zomo to wannan shushutawar da ake to haka shedan yake ma bani adam to menene maganin wannan zikrullah ambaton Allah domin shine in kai ambaton Allah sai shedan bututun nasa sai ya kasa da shi sai ya dene maka wannan waswasi to sannan Allah ta'ala yace waja'alnal layla wan nahar daga cikin ilimin da Allah ya bama wannan al'umma bayan ya ba su asasin ilimin anthropology sanin dabi'ar mutum sai kuma ya ba su ilimin halitta yace waja'alnal layla wan nahara ayataini mun sanya dare da rana ayoyi guda biyu famahauna ayatal layl sai muka shafe ayat dare wato muka sanya ta ba a gani domin mutane su huta a ciki amma bai ambaci hikimar da yasa ya shafe ayat dare din ba anan domin ya fada a wadin surare kuma ayat ta rana da zata zo zata yi ishara ga hikimar da ke cikin shafewar hasken ayat dare yace waja'alna ayatan nahari mubsira kuma muka sanya ayar rana ayar wuni ta zamanto mubsira mai sanyawa a gani wato akwai haske da zai sa a gani kaga wannan ilimin hai'a ne optics ne wannan abu cikin abin nan ilimin optics ne dan abinda physics yanzu ya nuna shine kan cewa gani abinda yasa ake gani haske ne idan akwai haske wannan abinda ake cewa visible spectrum shine yake sanya kake ganin abinda kake gani Allah da ya halitta ya sanya rana tana haskenta a cikin visible spectrum yake yana shine yake sanya ka kake gani to Allah ya ce ya sanya ayar rana mai sanyawa a gani saboda ya kawo haske wanda haske ne yake sanyawa kake gani wanda kaga wannan ilimi ne wanda da ba a sani ba ana ganin ido yana da wani karfi ne da yake sanyawa ya gani alhali ko ido ba da karfin sa ne yake gani ba da wasitar haske ne yake gani to Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wannan yace menene hikimar da ya sanya ayatul nahari mubsira yace li tabtagu fadlan min rabbikum dan ku rinka neman falala daga ubangijinku domin yayin da kuke gani zai ba ku nishadi ayar wuni za ta sanya ku tashi kuna nema inda Allah ya sanya dare gabaki ya sanya rayuwa gabaki ɗaya dare ne gabaki ɗaya dare ne to kullun haka za ku zamanto cikin kumul yaushe za ku tashi ku nemi arziki shi yasa za ka ga waɗanda suke zaune a can inda kusan za ka ga kusan sun yi wajen wata shida rana sai dai su rinka hangota kamar za ta faɗi can haka ƴan awoyi kaɗan amma sauran gabaki ɗaya duk cikin duhu ne suke da yawan cututtuka na wato bakin cikin zuci saboda ɗabi'ar rashin wannan samun canjin da Allah ya sanya tsakanin dare da rana yayi tasiri akan su to cikin rahamar Allah madaukakin sarki sai ya kawo mana dare da rana to hikimar dare wanda bai bayyana ta ba anan amma Allah ya bayyana ta a sauran ayoyi inda yake cewa wa min ayatihi wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi daga cikin rahamar Allah ya sanya muku dare da rana don ku nutsu a cikin dare kuma domin ku nemi falalar Allah a cikin rana wala allakum tashkurun kuma domin ku gode mani ni'imar Allah to kamar yanda take aya dare da rana kamar yanda take aya kuma ni'imomi ne to shine yayin ishara ga ni'imar litabtagu fadlan min rabbikum dai kenan wali ta'lamu adada sinina wal hisab kuma domin ku sani ta hanyar dare da rana adadin shekaru da kuma ilimin lissafi ilimin lissafin lokutanku wanda da shine za ku san ranar juma'a da shine za ku san ranar idi da shine za ku san watanni wanda in kun san watanni da shine za ku san watan azumi ku san watan hajji ku san watannin idda ku san watannin cikar takaba ku san watannin mu'amalar da kuka yi na bashi tsakaninku da wani ku san watannin da lokacin da za ku biya kudin haya na gida ne ko na abin hawa ne ko na dan haya da kuka dauka ko na mai muku kodago duk wannan idan da ba dan Allah idan ba dan hikimar Allah da ya sanya dare da rana ba za ku iya ba inda dare ne gabaki daya a ce awa 24 to awa 24 ta wace ranar
yanzu inda a ce gabaki ɗaya dare ne sai dai mu rinka amfani da agogo karfe 1 karfe 2 da yanzu zamu ce yanzu muna awa ta miliyan nawa yaushe za a iya rike lissafin in a haka yake to amma sai Allah ya sanya mana a cikin awa 24 shi kansa awa 24 din ya rabe shi da dare da rana in an ce karfe 1 karfe 1 na yaushe sai a ce na rana ko kuma na dare duk saboda me saboda Allah ya sanya dare da rana din nan shine asasin lissafi da asasin yadda zamu san shekaru wannan kaga ba duniya ce ta hadu ta yi ba ba majalisar dinkin duniya ce ta yi ba kamar gabaki ɗaya duniya haka aka taso aka gani tun kafin ai majalisar dinkin duniya ake da wannan so da haka mutum bashi da wani hannu a cikin wannan tsarin Allah ne halittar Allah ne shi yasa a wani shi yasa a can a suratul qasas Allah yake ni tabtagu fadlan wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi walitabtagu min fadli wa la'allakum tashkurun domin ku gode mana ni'imar Allah Allah yayi wannan ne dan mu gani mu ga kan cewa Allah ne ya fadiye mana wannan sai mu ce alhamdulillah Allah ya bamu duk abin da muke bukata to sannan kuma Allah ya ce wa kullu shay'in fassalnahu tafsila kowane abu mun rarrabe shi rarrabewa tafsil a cikin nan wajen iri biyu ne akwai tafsil na halitta shine kowane abu Allah ya rarrabe shi ya sashi akan halittarsa wanda yake bukatar gravity Allah ya sanya shi ya ware shi ya ba ya sanya shi ya zama to mai nauyi ne wanda yake bukatar lantarki ne zai gudanar da shi ya sanya shi karkashin tasirin laws of electromagnetism wanda yake bukatar ba haka ba akwai nuclear forces duk wani abu Allah madaukakin sarki ya sanya shi mufassal a bisa ka'ida yake tafiya haka halitta kowa da irin halittarsa mutum da irin tasa halittar jaki da tasa halittar da tasa ɗabi'ar akuya da tata komai rana da wata da tauraro da duwatsu da koguna da bishiyoyi da ciyayi da kwari da duk wani abu na halitta shine Allah ya wannan kullu din ya hada komai da komai in banda Allah wa kullu shay'in fassalnahu tafsila wannan tafsil na farko kenan shine Allah madaukakin sarki yayi wato yayi tsarin halitta ya sanya kowanne abu yana bin wannan tsarin sannan yana daga tafsil na biyu shine rarrabe hukunci kowanne abu Allah ya rarrabe hukuncinsa wato a Qur'ani ya bayyana hukuncin abubuwa daki-daki tun daga aqida har ya zuwa ga adab komai Allah ya tantance shi wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu kuma kowanne mutum mun lizumta masa rabansa na aiki fi unuqihi yana rataye da shi a wuyansa ba zai rabu da shi ba kamar yanda Allah ya tsara kowa ya tsara ma kowa halittarsa haka kowanne mutum Allah ya tsara masa aikin sa ya lizumta masa ba zai fita daga wannan ba huwal ladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min shi ya halice ku daga cikin ku akwai mu'mini daga cikin ku akwai kafiri fa minhum shaqiyun wa sa'id akwai mai arziki akwai tababbe kuma kowa aikin nan nasa yana cikin ilimin Allah kuma shine rabon da mutum zai samu duk abin da kai wannan rabon zaka samu amma Allah ba zai kama ka da wannan abin da ya rubuta maka ba sai yace wa nukhriju lahu yawmal qiyama kuma ranar alqiyama mu fitan masa da littafi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban kuma za mu fitar masa da littafi ranar alqiyama wanda aka rubuta ayyukansa a ciki yalqahu manshura da zai same shi a bude an yada shi kowa ya gani wato duk abin da kake yi rabanka zaka samu na aiki ba abin da mutum zai samu face aikin sa mutum ba komai bane illa abin da ka aikata shi yasa ake cewa innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman wa'a mutum ba wani abu bane sai labari bayan sa me ye labarin da za a yi na mutum wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza shine fa mutum shine wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu rabansa na aiki shine Allah ya bashi saboda haka kowanne mutum ya san cewar ma'aikaci ne shi anan ko ka aikata alkhairi ka gani ko ka aikata sharri ka gani wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa an laysa lil insani illa ma sa'a mutum ba abin da yake samu sai abin da yayi aiki yayi kokari ya samu saboda haka babu zancen ka ce ko in ma ba kai ba rashin yin naka shi ma aiki shi ma za ka ga sakamakon ka akai to sannan kuma wannan abinda Allah yana daga cikin wa kullu shay'in fassalnahu tafsila inda Allah ya tsara halitta ko ka so ko ka ki haka Allah ya inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar ko wanda ba Allah ya halice shi da qaddara kuma kowa an lizinta masa wannan kaddara ita za ta zo masa illa iyaka ba wanda ya san wannan baka san al-maqdur ba sai ya afku dan haka idan kace kai zaka tsaya ba zaka yi aiki ba sai abin ai abinda Allah ya kaddara maka shi zai zo wannan rashin aikin shi kansa aiki ne dan baka san abinda Allah ya kaddara maka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu ku yi aiki kowa an sauwake masa zuwa ga abinda aka halice shi domin sa rabanka shi zai zo ya same ka kuma rabban nan Allah yace an rataya ma mutum fi unuqihi an ambaci wuya anan saboda tashbihi da yanda bawa ake masa sakandami a daure shi a wuyansa wannan sakandamin baya rabuwa da shi to kamar yanda aka yi ma bawa sakandami baya rabuwa da shi haka aikin mutum rabansa na aiki yana lizimtar sa baya rabuwa da shi saboda haka yayin da kaga mutum yana aiki nagari sai mutum ya rinka kaunar cewar yana fata cewa rabansa sa'ada ce daga Allah yayin da yaga yana mummunan aiki sai ya ji tsoro kar fa ya zama tsoron rabansa shakawa ce daga Allah sai ya kokari ya bar aikin marar ya bar hanyar marasa kirki ya dawo hanyar masu arziki shine fa'idar ce fa'idar sanin wannan to sannan kuma ranar alkiyama Allah zai maka hisabi ne da abin da kai Allah zai kawo maka littafi da yalqahu manshura abude zai ganshi wadansu a basu littafin nasu da hannun dama wadansu a basu a hannun hagu kuma littafin nan idan aka bayar kowa zai gani wanda aka bashi a hannun dama yace ha umu qara'u kitabiya gashi ku karanta littafi na shi kuma wanda aka bashi a hannun hagu yace ya laitani lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya ya laita ha kanat alqadiya Allah ka kiyaye mu da dukkan musulmi to sannan Allah yace iqra'a kitabak za a ce masa a ran da aka bude masa littafin nan nasa karanta littafin ka zai karanta shi koda bai iya karatu ba domin karatu ne na umarnin Allah Allah yace kai karatu shikenan sai kai kamar Allah ne yace zama wane shikenan ka zama duk abin da yake umarnin Allah haka yake inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun daga Allah yace maka iqra akta kitabak haka zaka yi karatu rai kamar yanda Allah madaukakin sarki zai rufe bakin ka yace al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun sai ya rufe bakin Allah ya ce mu hannu yi magana sai hannun yayi magana sai su ce lima shahidtum alaina me za su ce antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay Allah ne ya sa mu muke magana shi Allah shine wanda ya sa kowa yayi magana kai da kai magana da kai magana Allah ne ya ce kai magana saboda haka yayin da Allah ya ce mu hannu yayi magana sai yayi magana yayin da ya ce mu kafa ta yi magana sai ta yi magana saboda haka in ya ce maka iqra'a kitabak karanta littafin ka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka isa ga kanka a wannan rana ka zamanto me yi ma kanka hisabi kai kanka in ka rubuta za ka yi ma kanka hisabi to shi yasa aka ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi ma kanku hisabi tun kafin ai muku hisabi ranar alkiyama za ka yi ma kanka hisabi tun yanzu ka rinka yi ma kanka hisabi ta tsaya kana dubawa kana cewa wai shin me na aikata ni ya tsakanina da Allah menene me nake tsinanawa ne a rayuwar nan wai ina nake fita ne fa aina tazhabun ina zani ka tsaya kai makanka waɗannan tambayoyi yanzu dan Allah wane ne yake makansa irin waɗannan tambayoyi kuma yake ba makansa amsa da nasiha da nufin alkhairi in ba musulmi mumini ba kafiri mai cewa ba Allah ina ruwansa in ma abin ya dane shi me zai ba sai dai ya sha maganin bacci ya sha giya ba ya manta da wannan tambayar domin baya son ya tambayi kansa ina zani baya son ya binciki kansa gudu yake daga hisabin da kake gudu a gare shi zaka je ka cin masa iqra'a kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba to sannan kuma Allah yace manihtada duk wanda ya shiryu fa inna ma yahtaji li nafsi yana shiryuwa ne ga kansa yake yi domin aikin ba wanda kake ma ba kanka kake ma ba ƙara mulki ba ƙara ma Allah mulki kake komai ga komai ba kamar yanda yazo a hadisin Abi Dharr innakum lam tablughu nafsi fatanfa'uni walan tablughu durri fatadurruni ba za ku kai lokacin da ba za ku kai munzalin da za ku amfane mu ba ballantana ku amfane ne inji Allah saboda haka ba Allah za ka amfana ba manihtada fa inna ma yahtadi li nafsi duk wanda ya shiryu ne domin kansa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wanda ya aikata koda kwatan kucin kwaye zarra ne na alkhairi zai gani wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda ya bace yana nauyin batan wato halakar batar a kansa take a kan wannan ran da take shi yasa aka kawo da lafazin ala domin a nuna kan cewar bata dinnan nauyi ne waye zai dauki wannan nauyin ba wanda zai dauka sai kai wanda ka bace din Allah ya kishe mu da bata wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai mai laifi bata daukar nauyin laifin wani rai wato wani rai wani mai laifi ba zai dauki laifin wani ba koda ko walau kana za kurba kamar inda wata aya ta nuna koda kuma abucin kusanci ne koda ma abucin kusanci ne ba za ka ce a rage masa nasa aikin uwa tana ganin danta yana dauke da zanubansa ba za ta ce irin an san tausayin uwa ba za ta ce a rage a kawo mun in taimaka masa ba bal gudu za ta yi daga gare shi yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni to Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra wani ya nuna adalcin musulunci wani rai ba zai dauki zanubin wani rai ba kowa shi zai dauki laifin kansa kowa yana da mas'uliyya akan kansa kowa babu wanda yake zai zo ya ce ka je kai ni na dauke maka wannan amma abinda aka ce wal yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim za su dauki nauyin su da wani nauyi tare da nauyin su wannan bai saba da wannan ayar ba a za su dauki laifin nauyin laifin da suke na saban Allah da laifin da suka batar da wadansu dan shi ma wannan laifi ne wanda yayi kira ya zuwa ga bata wanda ya kawo mummunan wanda ya kawo wani sabon salo na saban Allah wanda da ba a san shi ba akai koyi da shi ya yada ta Facebook ya yada ta page sa ya yada ta social media aka dauka ake yi to duk wanda ya saba ma Allah da wannan laifin yana da irin laifin wannan na wanda yayi domin shi ne ya soma nuna masa hanyar saban kaga akwai laifin da shi yayi ko cewa yayi saban to sannan kuma akwai laifin wadanda ya bartar shine wal yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim ai nauyi tare da nauyin su shine nauyin wadanda alladhina yudhillunahum bighairi ilm nauyin wadanda suka batar da su ba tare da ilimi ba suka bi su ba tare da ilimi ba wanda za su ce ranar alkiyama bal makrul layli wan nahari id ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada to wannan bai saba da wannan ayar ba ba laifin wadancan wato in hatta wadanda suka yi kira ya zuwa ga bata wadansu suka bi su wadanda suka bi su suna da laifin sun bi wato sun bi tafarkin bata to wannan laifin da suka bi na tafarkin bata yana kan wadanda suka bi ba za a ce zunubin waɗanda suka bi ba a kansu yake ba a kan waɗanda suka sa su a kan hanyar ɓata ne a'a waɗanda suka bi ɓatattu suna da laifin sun ɓace kuma waɗanda suka ɓatar da su suna da laifin sun yi ɓata kuma suna da laifin waɗanda suka ɓatar shi yasa aka ce babu wani wanda zai yi kisan kai a duniya face ɗan annabi Adam farkon wanda ya yi kisan kai yana da rabo a cikin laifin a cikin zunubin kisan kan da aka yi duk wani kisan kai da aka yi dan adam na farko Qabil da yayi kisan kai ya kashe dan uwansa haka za a sanya masa wannan zunubin shi ma a kansa kamar yanda kuma duk wani aiki na alkhairi da mutane suka yi to duk wanda suka dora su akan haƙƙin alherin sun yi yanzu kaga duk abin da al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke har Allah ya nade kasarsa gabaki ɗaya ayyukan su suna a cikin mizani suna cikin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula sannan Allah ya ce ba mu kasance masu azabtar da kowa ba har sai mun aiko da manzo wato wannan an ambaci azabtarwa ba ambaci ba da lada ba domin maqamin uzuri ne yanke hanzari Allah ya yanke hanzari shi yasa ranar alkiyama abinda za a ce ma yan wuta alam ya'tikum nadhir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min alghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا hujjar da ake kafa ma yan wuta me gargadi bai zo muku ba to shine Allah yake cewa ba ma azabtar da mutane ba ma azabtar da kowa sai mun aiko da manzo dan haka ranar alkiyama waɗanda ba aiko musu da manzo ba kamar ahlul fatra da wanda suka tashi ba su san manzo ba kamar wanda aka haife shi baya ji baya gani ba zai iya fahimta ba ba zai iya fahimta ba tunda aka haife shi baya ji baya gani baya iya magana ko tunda aka haife shi bashi da hankali ya rayu ya mutu a cikin hauka to duk waɗannan Allah ba zai musu azaba ba dan bai yi aike zuwa gare su ba yaya za a yi da surana alkiyama malamai sun yi sabani waɗansu suka ce Allahu a'lamu bima kanu amilin saboda haka ai tawakkufi Allah ya san abinda za su kasance sun yi aiki za su aikata shari'ar Allah ce ba shari'ar ka bace ba za ka gaya ma Allah yanda zai yi ba shi ya san yadda zai yi da su bayin sa ne shi ya san yanda zai yi da su waɗansu kuma suka ce saboda waɗansu hadisai sun nuna Allah zai musu jarabawa a farfajiyar ranar alkiyama wanda ya ci jarabawar ya tsira wanda bai ci ba ya shiga gidan halaka akwai hadisai da suka yi nuni akan haka saboda ƙurewar lokaci ba zai yi mu amsa su ba amma al-aslam shine ai tawakkufi a bar ma Allah hukunci a bar ma Allah hukunci Allah shine kadai yake da hukunci mu dai Allah ya bamu alqur'ani ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula amma yaya Allah zai dawane 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 wannan Allah ne zai ba za a neme ka shaida ba ba za a neme ka shawara ba saboda haka ina ruwanka ka ce Allahu a'lam shine abinda wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi akan auladul mushrikin yace Allahu a'lamu bima kanu amilin Allah shine ya fi kowa sanin abinda suka kasance za su aikata saboda haka a bar ma Allah hukunci a bar ma Allah hukunci mu muna son mu hukunci dabi'ar mutum kenan wa kana al-insanu ajula so yake ayita ta kare duk anan to yana daga cikin jahilcin mu dan haka Allah ya yi mana jahilci ya ba mu ilimi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنب الفتن عن بلاد المسلمين يا رب العالمين وخاصة بلاد الحرمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين